Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 19 ga watan Mayu na shekarar 2022. Za mu ci gaba da magana ne akan cutar dajin bakin mahaifa, abinda ake kira cervical cancer a Turance.
Masu sauraron mu, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilan sashen Hausa sun tattauna mana da mata da likita akan wannan cuta. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da wata mata da ta yi fama da wannan cuta.
Malama Amina, ki fama da larurar kansar mahaifa, wato ciwon daji da mahaifa. Ina ko ne za ki ce wa saurare a game da ciwon, ya wasu alamomi ake lura da su, kuma me kika gani har ya tabbatar miki da hakan? Wani hanya kika bi don samun mafita?
Sunana Amina Ahmad. Da farko dai, da na fara fuskantar wannan matsala, ta fara min dai da ciwon mara. Ciwon marar kuma mai tsanani, sai in dinga jin kaman abu na cikin mara haka, kaman ka ji wani abu haka dai a zaune haka a mara. Sai zuban jini, ciwon mara, baya zuwa haka dai daga nan ƙasa na zuwa ƙafa haka duk ina ji. Don wani lokaci ya na kan dauki ruwan zafi a irin wannan roban ruwan zafin na din sa. Idan na sa sai in ji na ji dadi, kuma na biyu sai muka fara fuskantar jini. Dama asali al'ada na ina yin shi kwana 5 ne. In ya wuce ma dai in yi 6. To sai zamana kuma sun kai sati 2 ma ina yi. Kuma jinin yana zuwa da ƙarfi, sai na tafi wani asibiti. To da na tafi asibiti, gaskiya asibitin da na fara zuwa ba su gane damuwa na ba. Sai suka ce mun eye infection. Na ci gaba da shan maganin infection, sai ya yi kaman zai tsaya, abu dai ya ci gaba, bai tsaya ba. Sai na yi amfani da maganin gargajiya. Maimakon abu dai ya tsaya dai, sai abu dai ya ci gaba dai. Sai ya zamana ma har ina irin fitar da jini guda-guda, kya ce irin gudan hanta ne ma. Don auduga baya ɗauka, sai dai a dinga muni ina cirewa ina sawa, ko da zan zauna ne ma a gurin mazauni hakan nan. To fa sai na sa leda, na sa zani, na shimfiɗa kan wannan ledan, sannan ga auduga a jikina, sannan kuma in zauna. Amma duk da haka idan ya fito jinin har sai ya keta wannan duk abun ya zo kan wannan zani da na shimfiɗa. Na ce kai wannan magani da nake sha na gargajiya ma ban gane mishi ba, bari mu je asibiti. Sai aka yi min wannan test. To fa da ya fito a lokacin shine aka tabbatar min da cewa wannan ciwon kansa ne. Ta gaskiya lokacin kan hankali na ya tashi, dan ayin da nake dan jin maganganun kansa din nan, tunda gashi an tabbatar da cewa wannan abun kansa ne. Ina amince za a yi aiki, tunda ba wai ga girma zo ba wani kuma haihuwa kake nema ba, ko za a cire kawai har mahaifan. Hakan kuma dai aka yi. Aka yi aiki, bayan an yi aiki muka je muka sake ganin likitoci, to aka duba sai aka ce gaskiya dole sai an yi min allura. To aka yi min shi, aka ce sai an dora ni akan wannan. Gaskiya to anan ma fa mun ji jiki, domin a kowanne allura wani lokaci za mu kashe 45,000, wani lokaci za mu kashe 50,000, wani lokaci ma za mu iya fi da ake yi ma mutum wannan allura. Amma dai alhamdulillah, na gode ma Allah, tun dai da aka cire aka je aka yi wayannan alluran kan alhamdulillah, sauran kuma na barwa Allah ina addu'a. amma dai dashin dai ban iya yi ba saboda kudin yayi yawa.
Wannan ciwo ne kamar yadda kika yi bayani wanda yake daukar lokaci da tunani da sa damuwa. Shin wani irin kalubale kika fuskanta a lokacin da kike jinya?
Kalubale dai da na fuskanta gaskiya yana da yawa. Wasu ma kila sai dai in gajarta dan gaskiya na shiga wani hali. Tunda na fuskanci wannan zuban jini, yara, gida da ƴan uwa, kowa ya shiga tashin hankali, ni ma na shiga tashin hankali. A gaskiya wannan abu yana da matukar tashin hankali. Domin a wannan lokacin bacci na ma ragagge ne, domin ina tunani sosai ba na wasa ba, domin ciwo ne wanda yake da daga hankali in zumunci nema ba za ka iya ba, kana tunanin to ka je cikin mutane kana ta zuban jini, jini yana zuba ba kakkautawa. Kin gani wannan wani matsala ne sosai, shi yasa tunani sosai. Dan gaskiya ba zan manta ba, na taɓa zuwa ma wani yabo na visit a secondary school yake. Lokacin ne aka fara gaya min cewa kansa ne. Wallahi lokacin da na je ina mishi magana ba san san da hawaye biyo idona ba, sai ina gaya masa cewa to bani ya kamata ka maida hankali ka yi karatu domin wannan ciwon da ya same ni. Ya ce mishi ban yi tsammani za mu kai wani lokaci da kai ba, saboda haka ka maida hankali akan karatu. Duk da dai yaro ne bai kamata in gaya mishi, amma saboda ina cikin wani hali kun ga wannan yana daga cikin fargaba. Fargaba ne irin ga abin da na ji na same ni, sai ina ganin to wani rayuwa ce ta rage min, ai ba wata rayuwa da ta rage min. Kuma a gaskiya wannan abu ba wani abu ne wanda za ka ce ko samu aka yi maka ko kishiya kake da ita dan kaga irin wannan jini ka yi tunanin ai samu aka yi min ko kuma wani ne ya ji min jifa. A'a, da kaga wannan alamu da na faɗa, ciwon mara, zuban jini, tunda ba wani abu ne wanda jikinka ne zai ciwo ko gaɓoɓinka ne za su yi ciwo ba. A wannan jinin da kake gani to annan ciwon yake na kasaka, ƙarfinka yana ƙarewa saboda jinin jikinka yake zuba. Gaskiya ciwon yana buƙatar kuɗi, kuma yana buƙatar haƙuri sai ka samu nutsuwa, don za ka shiga wani irin tunanuka da yawa da yawa, ka tuna wannan ka yi ta tunani ne shi. Ciwo ne wanda yana buƙatar kuɗi, kuma yana buƙatar haƙuri, don in baka sa haƙuri a zuciyarka ka nutsu ka bar wa Allah cewa Allah ne maka ba, gaskiya akwai tunani a ciki. To kuma alhamdulillahi tunda aka cire mahaifa din ban samu wani matsala ba, ba wani matsala da na samu, na je na yi wa'innan alluran to alhamdulillahi gaskiya ba wani matsala da na samu. Kuma
to kowane shawarwari zaki ba wa mai sauraro wanda suke fama da shi wannan lura wannan ciwo akan abin da ya kamata su yi yayin da suka lura da wannan ciwon daji da mahaifa wanda suke kusa da su, suka lura suna ɗauke da wannan larura?
Duk wanda irin wannan abu ya same shi, iya irin shawaran da zan bashi shine ya yi ƙoƙari ya je asibiti, kar ya yi tunanin kuɗi, domin ba abin da ya fi lafiya daɗi. Mutuwa za a mutu, kowa zai mutu, kunninsa za a katil maut, amma kuma ba inda aka ce in ka yi ciwo kar ka nemi lafiya. Ka yi ƙoƙari ka je asibiti, kuma kar ka yi tunanin ai ba ni da kuɗi. Ni yanzu da nake maganan nan, a lokacin da wannan abun ya same ni, ba ni da naira 50,000 na wani kaina wanda zan ce eh wannan 50,000 ne na ajiye shi. To Allah ne ke yi, mu yi kalamarin mu ga Ubangiji, kuma mu nemi lafiyar mu kan mu yi tunanin kuɗi. Kar kuma ka je wajen wayansu masu abubuwa a zuwa na haɗa ka da abokiyar zaman ka ko wani ɗan uwanka a ce ai asiri ne ai waye ne, duk kar ma ka fara.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin ya Allah, amin amin tuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan ku ne.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga ƙarin bayani daga Dr. Suraiya Awwal Suleiman.
likita
menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa
cervical cancer da ake kira a Hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka addabi matan mu dajin bakin mahaifa shine na biyu daga dajin mama da ya addabi matan mu
to likita me ke kawo wannan cutar
na farko dai shine mata wanda suka fara saduwa da maza a kananan shekaru sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda daya mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cututtukan da ake yadawa ta saduwa matan da suke shan sigari matan da suke hayayyafa da yawa sannan mata kuma wanda suke da iyaye ko yayye da kanne wanda suka kamu da wannan cutar
menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa
cervical cancer baya fito da alamomi akan lokaci mace za ta iya zama da kwayoyin cutar wato HPV ana ce mishi human papilloma virus ana samun shi ta hanyar saduwa shi wannan virus din zai iya zama jikin mace tsawon shekaru 10 ma kafin nan ta fara samun alamomi wasu in suka fara samun alamomi a shekara 5 da kamuwa da cutar zai iya yiwa ana ce mishi genital warts wato wasu abubuwa da su tsiro a gaban na mace su kuma wayannan da kansu ma za su iya tafiya wasu kuma sai an yi treatment din su gaskiya idan ta fara samun alamomi su ne na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zama na brown haka da kuma yawa sannan cikinta zai iya ciwo za ta dinga samun yawan ciwon mara nan kasa sannan za ta iya samun matsala wajen fitsari misali domin idan ciwon yayi girma ya girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin din zai shiga cikin jini ya tafi kashi zai iya tafiya har huhun mace ya ce fara jawo mata matsalan numfashi za ta dinga ramewa da kuma jinin nan zai ci gaba da zuba ko da bata sadu da mijinta ba na farko in ta sadu da miji jini zai zuba amma nan gaba zai ci gaba da zuba ne kawai jini
kamar mata ɗan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar
yawanci mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikin su amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru 18 ne misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru
to likita ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa
sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya a cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin bakin mahaifa ana iya gadon shi
kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa yaya kamata ta yi jinyar yaya kamata ta kula da kanta
idan mata ta aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon domin ciwo ne wanda yake kisa inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za ta zauna lafiya lau ta rabu da shi kenan amma idan wanda ya yi tsanani ne dole sai ta zo asibiti an kula da ita domin ko a yi mata tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation
to likita tunda cuta ce da ake iya gado misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar ita wani mataki ya kamata ta dauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar
wayar da kai idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutar abinda za ta iya yi shine ta kare kanta daga wayannan bayanan da muka yi wanda suke iya sa ta samu wannan cutar kamar saduwa da namiji guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da condom misali sannan inda mai shan sigari ne misali ta daina shan sigari idan wanda ta san family tana da shi kuma za ta dinga zuwa asibiti akwai abin da muke yi cervical cancer screening wanda a Nigeria dai an ce daga shekaru mace ta da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi ko kuma mace da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa asibiti gynae clinic za ta zo a dauki kamar yanda ake daukan sample na gwajin toilet infection shi ma yana da is very similar to wannan procedure din za ta zo ne kawai a dauki sample a kai lab a gwada za a gaya mata a bakin mahaifanki lafiya lau a bakin mahaifanki akwai matsala to idan yayin da take wannan screening din ne aka samu to za a iya treatment musamman idan ta san tana da risk factor din za ta iya kamuwa da wannan cutar
to idan aka gano cutar tana matakin farko ko kuma kafin ta yi yawa akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke ba za ta ƙara cin karo da cutar ba kenan ko yaya
cervical cancer bai da magani magani shi shine a cire inda ciwon nan yake to shine inda cervical cancer screening yazo ya zama dole domin macen da take da wannan tendency na kamuwa da dajin bakin mahaifa in ta zo aka duba ta ta screening din nan aka samu to matabbaciya lokacin ciwon bai yi nisa ba to a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata da za a yi don a cikin clinic ma muke yi karamin tiyata da za a yi a yanke wannan wurin da ciwon ya fito ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake mu cire ta samu lafiya kenan daga nan domin za ta dinga zuwa da za a ci gaba da yi mata follow up za ta dinga zuwa clinic ana duba ko yaya domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake za ta samu lafiya amma muddin yayi nisa har ya fara cin jikin mahaifa har ya fara taba mara wannan sai dai kai ta oncology section wato inda za ta dinga samun chemo radiation therapy kenan
likita wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a dauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba
illolin na da yawa daga yanda cutan yake tafiya domin baya tsayawa a bakin mahaifa zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa ya shiga gaban mace ya shiga har zuwa mara har ya shiga cikin jini da zai iya tafiya har zuwa kasusuwa zai iya shiga huhun mace zai iya tafiya har kwakwalwar mace nan da nan mace za ta fara samun farfadiya za ta dinga samun matsala wajen numfashi za ta dinga cin abinci rama ya shiga za ta dinga losing blood jini zai dinga zuba daga jikinta kenan a ringa kai ta asibiti ana bata jini akan kari mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida wanda sai dole ko a yi mata aiki ko a ringa managing din shi da sa mata pampers ko a sa mata catheter wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari to shi yasa gwaji shi cervical cancer screening yake da muhimmanci wajen kare matan mu daga wannan cutar
na'am to likita wannan cutar tana da rigakafi
ta da rigakafi akwai vaccine da ake badawa muna da su a gynae clinic din mu matan da muka ga cewa suna da wannan risk factors din misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo ƴaƴanku a zo a ba su wannan vaccine din abu ne wanda ake badawa kamar su uku misali akwai Cervarix akwai kuma Gardasil shi ma ɗayan vaccine din so su za a iya ba su yau in aka bada misali nan da za a iya bada doses gaban guda uku ne shikenan mace ba wai sai ta ƙara dauka ba kamar da yanda ake bada tetanus vaccine ko sauran vaccine din nan
to likita wace shawara zaki ba wa mata domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta daji na bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci
shawaran da zan ba matan mu shine a sa lura a samu awareness wayar da kai wato kan da fahimta kan wannan cutar domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi tunda dai yana kisa mugun ciwo ne wanda baya nunawa sai yayi tsanani
to likita yaya zamu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar musamman ma a nan kasar mu Najeriya
zaki iya samu daya a cikin mata uku a kulliyomin nake nufi kenan daya a cikin mata uku za a iya cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa
Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin dan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu
yanzu kuma ga wakilin mu a Niger Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu
Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amerika ni ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Niger yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shine murzazzan malahiya wadda ake soya ta murzazzan malahiya wadda aka sari a arewa an yin ta wato jihar Agadez kenan. Na horko dai wani gida abin da zake nema ya kasance kina da malahiyyaki al'arewa mai kyau wadda kin riga kin hece ta kin tsince ta kin murje ta kin sa ta man tsaki kin rere ta kuma kin sa mai kin bita kin murje ta yi limusta sha mai kina da
mai kamar wani irin mai ne ake murje ta da shi
eh mai na girki haka
man gyada
ko mai na ko man shanu ko dinor wasu habulanga ma ana sawa a murje ta
man
kade a murje ta to da farko abubuwan da zaki nema maluhiyaki ga ta a cikin kwano mai kyau a aje an murje ta murzazza sannan ki nemi man ki wadatacce mai kamar kwata ki nemi naman ki isasshe in na shanu ne in na rago ne ki nemi daudawa ki nemi kayan yaji ki nemi albasa ki nemi tahornuwa da attarugu ki nemi dan magi da zaki sa da kuma tumatir danye sune zaki nema ki tanadar a gehe guda da horko wal gida bayan kin wanke tukunye ki kin hura wuta kin dora abu na horko wanda zaki sa shine mai sai ki kawo albasa ki bayan kin yanka ta he ki sa dan kika sa albasa sai ki zo naman ki ki sa shi ki bi shi da tahornuwa da kayan yaji idan kika bi naman nan da tahornuwa da kayan yaji a cikin tahornuwa da attarugu bayan kin dake ta kin bi shi da kayan yaji sai ki soya man naman nan naki a cikin mai ki soya shi iya soyuwa sai yayi jawur a cikin mai kin tabbata naman ki ya soyu ya kama jikin shi sannan he ki zo ki yanka tumatir dan yanki in kika yanka tumatir dan yanki kika sa he ki kawo daudawa ki daka ta da poivron he ki zuba a ciki idan kika zuba zaki zan ki soyawa kina soyawa dan kai ya kama ulgida ruwa dan kadan zaki zuba wanda zai sa daudawan nan ta bi naman nan kayan kamshi dai duk da kika sa su bi nama su gama jikin su to wannan dan ruwan da kika sa ki bar shi ya ta soyuwa sai kin ga ruwan nan ya tsotse kenan sai shi sai mai sannan sai ki kawo wannan maluhiya taki a cikin naman nan naki soyayye da mai sai ki sa ta a ciki sai ki ta soya ta a cikin mai akwai lokacin da za ta gama yayi kadan kina iya ki kara saboda ita miyar tana bukatar mai zaki sa mai wannan maluhiya taki zaki ta soya ta ki ta soya ta ki ta soya ta ana rage wuta ba tare kin kuga wuta ba daman bayan komai ya soyu to kika soya ta sai kin ga ta yi duhu ta kai ga yin baki a lokacin da ta yi bakin nan sai ki daidaita ruwa adadin da zaki sa dan kika sa ruwa sai ki dan bubbuga poivron he ki watsa daga baya eh tsanwan tatta sai babba he ki bubbuga shi sai ki sa wanda zai sa kamshin miyar ya taso to wannan miya taki idan kika sa ta tasan ne he ki rihe ta kika rihe ta zaki ji ta da hu daga ko ina ana jin kamshin ta eh to kin san wani bai bukatar magi tunda akasari yanzu mutane ba bukatar magi ba suke an sa manda tun wajen soyayya an sa gishiri wajen soyayyen nama amma kina bukata in ke mai shan magi ce duka wanda kika ga dama kina iya sawa amma misali kamar ni yanda nake na bana bukatar magi ne na miki kenan wannan miya taki ta kama jikinta mai ya huto tayi tana kamshi to wannan miya taki kina iya cinta da shinkafa akasari ma an yi cinta da shinkafa ko kuma ke ci ta da kafa ko tuwon labshi yanda dai kike so amma ita ainihin mahadin ta shinkafa ne wannan murzazza maluhiya mahadin ta shinkafa ne sai ki gani wal gida idan kika yi wannan maluhiya murzazza da shinkafa wallahi duk wata jammiya da zaki a gidanki ta kawar da ita tunda malahiya ce miya ce ta kirki miya ce mai dadi miya ce wanda idan kika diba ba a sa kayayyaki na zamani ba kamar wani tumatiri na gwangwani da ake sawa ko kuma wani tumatiri na leda da za'a kawo a sa shi ya shahi kayan gargajiya bale ita wannan malahiya kaya kadan ba tare da kin yi kashe-kashen kudi ba to wannan malahiya wallahi wal gida idan kika yi ta to kullun da yara da mai gida za su yi santin hekin musu ita to yanzu kuma masu sauraron mu za mu muku tuwon labshi na kuskus tare da miyar kubewa danya wanda ake gama ta da busasshen kihi shi wannan girki abin da zaki nema wal gida zaki neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aje kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa rabin rabi kwata ki aje sannan ɗaya gehe zaki samu ki yanke bushashe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu kubewaki danya tumaturi na kwango da kulkule da akasari muna Hausa muna amfani da shi bushashen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da dan maginki da tumatun danye idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki neme da dan digadige na gyada ki aje gehe guda da farko za mu hara da shi kan shi tuwon ainihin yanda ake kowa sai yanda ake tuwon laushi a dora ruwa ne bisa wuta ya tafasa a yi talgi a yi tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika dora ruwa bisa wuta kuskus din nan take a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yanda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus zaki barta tayi ta dahuwa tayi ta dahuwa tayi ta dahuwa an ta dahu da kanta uwar gida zaki ga diyan kuskus baki ganin su sun mutu he dai kiga tana ta yabki tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki dauko fulawaki wadda da ita ne zaki tuke wannan tuwo naki na kuskus zaki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi ka buga shi sai kiga gaba ɗaya fulawar ta hi ƙarfin kuskus din nan zaki ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai dadi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai dadi wannan tuwon in kika riye shi da hu daga ya da hu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zan isha hawa mu cokalin da zaki kwalho tuwon sai ki samu ledodin ki hurare in kina so kamar yanda ake kullun daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko ɗan roba el karama wanda in kika kwalho tuwon zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjira shi ki aje wannan tuwo in kika ida mulmule shi man nan ya bi shi sai ki ganki aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi
saboda man
kuma kina rihe shi zai miki kina aje shi kefe ki sana abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi kenan bai ya tuwon nan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan da ya dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora manki bisa wuta bayan kin dora manki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa da tumaturi danye su zaki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo tahornuwa da kayan yaji da yadda dawa hiki gama sai ki soya da attarugu tahornuwa da ma'ai da attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama hiki dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumaturi danyen ki soye sai kin ga inda tumaturi danyen ki ya narki albasa ta narke biki ga idan ta san narke har sun matso mai idan suka matso man nan ki hinki dai dabra busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tunda wani manya ne amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komai da komai ki yanke kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi da zaran kin bubbuga sai ki hada shi cikin wannan kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su daudawa da komai kin ga ya kama jikin shi ya soyu mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwanki idan kika daidaita ruwanki uwar gida sai ki kawo digadige sai kisa gishiri da dan maginki in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe tana ta tawasa anan dai daura kin samu kubewaki kadanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka kanana an san samu ne a sa ta a turmi a bubbuga ta tayi amma waɗansu sukan zuba ta haka nan su burkake to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abinci nan kana ta mana kiyin nan ma da dadi an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komai da komai amma sike ki bubbuga shi kiyin nan kisa idan kika sa sai ki rihe abinki kika kawo kube wannan kika daka ta ita ma kika sa kawai ki rihe miya he ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni kubewa danya in bata dahu ba tsanwa ce to amma da zaran ta dahu kika ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya a zuba mu kowace a cikin gida a ci da wannan kuskus din tuwon lafshin kuskus kuma ita wannan miya ta kubewa amma ana cin ta da shinkafa wasu suna cin ta da shinkafa kuma wasu suna cin ta da tuwon lafshin nan na kuskus da namki to kin ga ita wannan miya taki idan a ran nan tuwon kuskus kai ka kin yi wadatatta kina iya ki aje ta ma gobe kina iya ki shinkafa tunda ba lalacewa ba take kuma sai a ci da ita a cikin gida
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Aminu Bahara Auna da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.